Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31, 25, 49, 19 ta internet kuma a voahausa.com. Masu jin ma ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Har wa yau Anyamai babban birnin ƙasar ta Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Masu sauraron mu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lafiya. To kahin in gabatar muku da shirin mu tattauna a madadin mai hili Ibrahim Ka'almasi Garba, muna tare da rahotanni biyu daga Najeriya. Daga Abuja, minista a ma'aikatar muhalli ya dora ma manyan kasashen duniya laihin janyo dumamar yanayi. A Gombe kuma wani mummunan hatsarin mota ne ya halaka mutane 14 a garin Mallam Sidi. Za ku ji duka wannan amma da farko ga Sahabu Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau take ranar zaben share fage ga masu takarar shugabancin Amurka a jihar Carolina ta Kudu, inda ƴan jam'iyyar Democrat za su zaba tsakanin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma Senator Bernie Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka. Wannan zaben shine na ƙarshe kamin zaben da ake kira na gama gari ranar Talata mai zuwa, inda mai rabo tsakanin masu takara ƙarƙashin jam'iyyar da take mulkin na Amurka hali yanzu zai samu ko za ta samu kusan wakilai da ake kira delegates da Turanci wajen 1,000. A fadin jihar Carolina ta Kudun, sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a kan zaben ya nuna Hillary Clinton tana kan gaba da kimanin kashi 50 cikin 100 na masu zaɓe. Wani mai zaɓe a birnin Columbia a jihar, Chris William, ya ga muryar Amurka cewa ya jefa wa Madam Hillary Clinton domin ita ce tafi cancanta kuma take da kyawawan manufofi na ciyar da ƙasar nan gaba. Akwai alamun yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a Sham ko Syria wacce ta fara aiki yau, galibi ana mutunta ta, duk da hakan da ya fuskanci tashin hankula a wasu wurare. Kafofin yada labaran ƙasar sun ba da labarin tashin wani bama bayan garin birnin Salamiya a lardin Hama ya kashe sojoji biyu. Babu dai wanda ya fito ya dauki alhakin kai wannan hari. Akwai rahotanni ƴan tawaye sun kara da sojojin gwamnati a lardin Latakia kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Yarjejeniyar da Amurka da Rasha suka jagoranci ganin an cimma ta ta fara aiki ne da karfe 12 na dare agogon Syria da misalin karfe 10 kenan na dare yin jiya agogon Nigeria da Niger da Chadi da kuma Kamaru. Sai dai wannan shiri bai shafi kungiyoyin ISIS masu alaka da kuma masu alaka da Al-Qaeda kamar Al-Nusra ba. A Afghanistan, wani dan harin kunar bakin wake ya kai hari kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaronta a Kabul a yau Asabar. Ya halaka akalla mutane 9 da jikkata wasu 13, kamar da yadda aka ji daga jami'an 'yan sandan kasar. Wannan ya biyo bayan wani harin bam a lardin Kunar wanda ya halaka mutane 13 mai jikkata wasu 40. A Kabul, shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ga muryar Amurka ƙungiyar ce ta kai harin na Kabul, yana ikirarin cewa sojoji 23 ne suka halaka, wasu da dama kuma sun jikkata. Jiddin da ma Taliban ta saba ƙara adadin waɗanda hare-haren da take kaiwa ta ritsa da su. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce sojojin ƙasar biyu ne suna daga cikin waɗanda suka halaka sakamakon wannan hari. Shugaban harkokin gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah ya fidda sanarwa wacce a ciki yayi Allah wadai da harin, yana cewa babu yadda za a yi ana shawarwarin sulhu a gefe ɗaya kuma ana ci gaba da kai hare-hare. Akwai to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani hari da jiragen yaƙi da rundunar taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya take kaiwa a Yemen, da wadda ta kai a yau Asabar a Yemen ɗin a fafata da take da ‘yan tawaye ‘yan shiya ƙarƙashin jagorancin ma’abuta Iran, ya kashe aƙalla mutum 30 a wata kasuwa mai farin jini ga jama’ar yankin a arewa maso gabashin birnin Sana'a da ke hannun ‘yan tawaye, kamar yadda aka ji daga bakin jami'an tsaron ƙasar da mazauna wannan yanki. Harin da aka kai a gundumar Nim ya kashe akasari farar hula, lamari da ya bar gawarwaki da suka kone baje ta ko ina. kamar yadda wani jami'i wanda yayi bayani bisa sharadin ba za a bayyana sunansa ba saboda ba a bashi izinin yin magana da manema labarai ba Rundunar taron dangi karkashin kasar Saudiya tana fada ne da ƴan tawayen Houthi da Dakaru waɗanda suke biyayya ga tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh a yunkurin da Saudiya take na sake maido da gwamnatin shugaba Abdurrabu Mansur Hadi da duniya ta yi na'am da ita.
Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To a daidai lokacin da duniya ke ƙara mai da hankali kan matsalar dumamar yanayi tare da neman hanyoyin magance ta, minista a ma'aikatar muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa ya shaida wakilin murya Amurka Hassan Maina kai na cewa ai manyan kasashe masu ƙarfin masana'antu ne ke janyo kaso mahi girma na dumamar yanayin a duniya.
Manyan kasashe na duniya su suke da masana'antun da suke jawo wannan dumamar yanayi. Mu da muke kasashen da muke tasowa ba mu da karfin wayannan masana'antun, kuma masana'antun namu ba sa fidda abubuwan da na wayancin kasashe ke fitowa, saboda haka su suke kawo matsalolin amma mu ke shan wahala don ba mu kai su karfin arziki ba. Saboda haka ya zama tilas abunda kuke yi ba kwa yin adalci, domin abunda kuke yana shafar abun mutanen da ba su san hawa ba su san sauka ba, kamar mu kenan anan. Saboda haka wannan magana na dumamar yanayi fa abu ne na zahiri, an gwada shekara da shekaru an gano da gaske ake.
Masu sharhi kan muhalli a Najeriya na ganin kasashe masu tasowa irin Najeriya su ma na da nasu laifin wurin janyo sauyin yanayi, musamman duba da rawar da kamfanonin mai ke takawa na kona iskar gas a yankin Niger Delta. Amma a cewar tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dembo, ai kamfanonin su ma na turawan ne.
To abi yawanci kamfanonin da suke yin wannan aiki, ko da inda ita kamfanin mai na kasa ke hako mai, sukan yi ne tare da kamfanonin kasashen waje. Kamfanonin kasashen waje ne su ne suke da wannan banna din, su suke waɗannan kone-konen gas din kuma suna gurɓata muhalli.
Minista a ma'aikatar muhallin Najeriya Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa ya ce dole manyan kasashe da ke janyo wannan illa su taimaka.
Saboda haka ku kusan yadda za ku yi ku samo kuɗaɗe, tunda kuna da ƙarfin tattalin arziki, kuna da ƙarfin masana'antu, kuma masana'antunku ne ke gurɓata yanayin nan, to ku nemo kuɗin da za ku tallafawa kamar mu da muke tasowa.
Farfesa Alhassan Muhammad na Jami'ar Abuja ƙwararre ne kan sauyin yanayi.
Amma wannan tallafin da za a bada ana ganin bai sa kara ya karya ba, kuma sannan nan Afirka ba mu da hukumomi da suke da ƙarfi da za su iya tabbatar da cewar wannan tallafi da za a bada ya kai ga mutanen da wato suke buƙatar wannan tallafi.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A Gombe kuma wata babbar motar dakon kaya ce ta nike wata karamar mota da duka fasinjojinta 14 a garin Mallam Sidi na karamar hukumar Kwami, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Hukumomin ba da agaji da kuma waɗanda suka ga yadda hatsarin ya faru sun ce babbar motar ta markade karamar motar da mutanen suke ciki, kuma babu wanda ya tsira da rai. Babban jami'in hukumar Red Cross Mallam Abubakar Yakubu ya ce hukumar Red Cross din ta bada jakkunan da ake sagawa a ciki.
Mutum 14 ne suka rasu, hukumar kadai su ta yi. So na instruction din mutane na dai kawai a bada body bag saboda duk wanda suka zamanto din ce sun tuwo ne za a iya saka su a cikin.
Wani mai aiki a ɗakin ajiye gawa a asibitin Ƙwararru a Gombe ya ce hukumar kare haɗura sun kawo gawarwakin mutanen da suka mutu.
Nan wajen aiki an kawo mana rafsanki sun zo da mota guda biyu da gawa guda 14 a cikinsa. Bawaci guda 14 ne. Bayanin da muka samu babban mota ce da karama, shi babban mota inda aka yi hatsarin waje ne Dangara da Cikauci ne hanyar Malazi da bar Kurugu. Daga Kurugu Cikauci gada Kurugu akwai hawa na ga Cikauci, daga nan babban motar ta sako ta sau hannun ta ne ta dawo kan karamar mota. Shi kuma mai karamar ta tafowa bai sani ba kawai sai haushi, amma daidai cikin motar babu wanda ya tsira.
Shi ma wani wanda ya gane wa idanunsa lamarin ya yi ƙarin haske da cewa
suna Shafiu Idris. Abunda na gani kawai muna wucewa sai kawai na ga gagawa waki a kwakwance a gefen hanya. To muna rasawa gefe da muka raza muka da jama'a ne a kusa da suka mutu sakamakon babban mota ta zo ta yi takalmi da masu mai wata ƙaramar mota.
to wannan dai shine abin da muka gani da idanmu waɗansu ma muka dan kakkama su muka sa su a gefe aka zo ambulance na Rosauki suka zo suka tafi da su a motan da yake ni ban ga wanda ya tsira da ransa ba dan dukkan mutanen da motan ta yi doguwan ta yi takalmi da su duk sun mutu gaba da din motan.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke cewa ƙarfe 3:40, wato ƙarfe 9:40 agogon Najeriya da Niger. Yanzu kuma ga shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa yanzu ma ta cikin shirin mu tattauna, wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda yanzu haka yana kasar Jamhuriyar Niger yana aikin zabe. Za mu bude shirin da labaran mako mai shudewa a Najeriya. Ga Al-Hikaya da yadda ta kaya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Saudiya, inda ya tattauna da Sarki Salman kan daidaita farashin fetur a kasuwar duniya. Hukumar yaki da almundana EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban PDP Uche Secondus, da ke jam'iyyar ta ce hakan shirin gwamnatin APC ne na murƙushe adawa. Dan APC ya Uchiro Mambaka ya ce yaki ne da barayin biro.
Gayya ne domin su hada janar Muhammadu Buhari da talakawan ƙasar nan, yasa suka kwashe komi.
Barayin Bauchi ya kira ga shugaba Buhari ya yaki da kunci.
An shiga matsayin da yanzu abinci yana neman fi ƙarfin kowa.
Shugaban yan Najeriya President Kalidu ya ce rashin sanar da rajistar masu zabe ya kawo karancin masu kada ƙuri'a.
Duk matsayin Najeriya gaba daya mutum 6,300 sune suka yi rajistar kada zabe. Abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya yanzu.
Amnesty ta zargi Boko Haram da sojojin Najeriya da keta haƙƙin bani Adama. Rundunar sojin ta ce saura Kirista gama da Boko Haram. Yayin da cinkibin miyagu suka yanka duk iyalan wani gida, Jimeta kuma bom ne cikin tsautsaye sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda. Dan sanda kuma ya harbe wani yaro har lahira a hargitsin ƙwallon ƙafa a Gombe. Nasiru Adamu, Ilika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma za mu kada zauranmu na tattaunawa, inda za ku ji ci gaban tattaunawar da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya jagoranta akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu, da kuma irin rawar da suke takawa wajen ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa, ƙabilu daban-daban, mabiya addinai daban-daban. Abokan tattaunawar Nasiru Adamu Al-Hikaya su ne Ibrahim Idris da Jamilu Jiga da kuma Hassan Umar Faruk. Malam Nasiru, in ka shirya, gare ka.
Hassan Umar Faruk, a matsayinka na ɗan jarida, na san yawancin duk kafafen labaran nan ma baya ga watsawa ta ko a ce kafar rediyo ko talabijin suna da sassa a yanar gizo, ko wanda kafa wacce ta dai bunƙasa za ka tana da shafinta na yanar gizo. Shin yaya irin nasarorin waɗannan shafuka wajen ba da labarai da suke kawo zaman salama, musamman bayan ka duba yanzu yadda gwamnatin Najeriya ke cewa kusan saura kiris ta gama da lamarin na Boko Haram?
Ito, kafin ji ga amsa tabbayar ka, ina jin dan mai da martani ga ci kalaman Jamilu Jiga na faɗin cewa wato akan yi amfani da wannan duk da cewa ya ce akwai shiri. Da shi ma ɗaya malamin shi abokin hirara shi ma ce akwai yadda ake yada wato ƙarerai kuma sukan yi ƙoƙari musanta haka, amma in fa ka zauna ka kalli ita social media duk da cewa wasu na ganin cewa musamman lokacin da ta taso ana nazarin cewa wata kafa ce da kila za ta iya kawo ƙarshe ko kuma yin barazana ga traditional media, wato sauran kafafen watsa labaru na jarida da radio da television, sai abu suka zo suka zama ba haka bane, domin irin ƙarerai da ake yada da kuma yanzu da kowa ke kokarin kai su mai da kanshi dan jarida na dole, domin wannan ya sa kawai mutane sai mutun ya je ya zauna daki sai ya rubuta labari ko kuma in ya ga wani abu sai ya dauka abinda aka yi ba a yi ba sai ya zo ya ce an yi sai ya kitsa, wani lokaci akan dauki awayi, wani lokaci ma har akan dauki kwanaki kafin ƙaryata irin waɗannan labaru da ke zuwa wanda sukan yi wato mummunan tasiri ga harkar ita watsa labarin. Aikin jarida fa shi sai an jefa makaranta an koya, bayan haka kuma yana da ka'idoji, ba wai ɗaukar labari sa shi a duniya kawai mutane su ji ba ko kuma rigirgen ba da labaru, a'a shi labari yana da tsarikan shi, kuma hakika wannan duk da cewa ni kaina na faɗi da zuciyar da amfani, amma kusan mummunan tasiri kan harkar watsa labaru ita social media ta yi wato abin ba a cewa komai. A tambayar ka kuma na maganar wato ita wannan kafar sadarwa ta internet ko kuma ta yanar gizo da sauran kafafe manya suke amfani da ita a irin nasarorin da aka cimma. A hakika kamar yadda na gaya maka wato ita fatowar ita wannan social media ana ganin za ta iya yin barazana ga wato harkar ita watsa labaru wato kamar tarihin jarida ne da radio. Kusan a lokacin da aka fara watsa shirye-shirye a radio mutane sun dauka cewa jarida wadda ake sayi ana karantawa za ta mutu, don haka akwai lokaci ma a kasar Amurka da aka hana wato radioyi watsa labaru da har sai sun kai wani lokaci wato sai an gama sayar da jaridu ana ganin cewa ai wato jaridar za a daina sayen ta gaba daya. To amma kusan duk zamanin da yazo sai a kokari sai a canza abinda Bature ke cewa adaptation, wato sai a kokarin sai a saje da wannan zamani. To shine sauran kafafe su ma suka yi kokari na cewa kar a bar su a baya idan har wannan social media za ta iya barazana, to su ma bar su are tsara su kuma yafa su yi amfani da wannan damar. Hakika akan samu labaru cikin lokaci abinda kila irin kafafe kamar na kasashen waje wasu suna da lokacin da suke watsa shirye-shiryensu waɗansu koda na cikin gida ne ba kowane lokaci suke labarai ba, amma idan kana tare da waɗannan social media ko kuma wannan kafar sadarwa ta internet a shafukansu da abu ya faru nan da nan labari zai iske ka kamar yadda shi Jega ya ce. To idan ba ma ka da irin waɗannan ko kuma baka alaka da irin waɗannan shafuka to kamar dub kake labarin sai ai abu ya zo ya wuce kila kai sai ka jira labaran karfe 9 ko kuma labaran karfe 10 ko kuma a labaran 6 na safe. Idan kana tare da waɗannan kafafe hakika an samu nasara, labari zai ishe ka cikin lokaci, sai dai kuma sahihanci sai ka tsaya ka sauraro ainihin kafofin da su suke wato aka saba saurare su ne suke tabbatar da irin waɗannan labarai.
Ibrahim Idris, kwanan nan muna dubawa cikin yanar gizo sai muka ga ministan matasa da wasanni wato Solomon Dalum wani faifai ko wata bakin kasuwa ne a nan cikin garin Jos yana jawabai na nuna haɗin kai tsakanin al'umma. Wani irin tasiri kaga irin wannan yaɗa labarin ya yi ga al'ummar jihar Filato wajen samar da zaman lafiya?
Wato ɓangare na farko shi Solomon Dalum, shi gaskiya duk mutumin da ya rayu a cikin Jos ba ma wai yanzu ba, domin wasu wanda suka san shi sun ɗauka abubuwan da ya ko don neman matsayi ne ko wani abu sama da shekara 10. Al'amuran da ya yi a Filato ya taka rawa sosai wurin kawo zaman lafiya, domin ko lokacin da Jos ta kasance a ce musulmi baya shiga waccan unguwar, wannan baya shiga can unguwar.
Shi kana nufin akwai inda musulmi ko krista aka yi a baya cewa akwai wannan ba zai iya shiga nan ba, wannan ba zai iya shiga can ba?
Kwarai da gaske yanzu kaman akwai unguwar Rogo kaman Nasarawa, da ba yanda za a yi ko rafin fa a Jos kenan, manyan unguwanni ne wanda kowace ta fi local government, amma ba yanda za a yi wani krista ya shiga wurin. Kaman Gada Biyu da irin su unguwar Rukuba ba yanda za a yi musulmi ya shiga wurin. Amma ko a wannan lokacin shi Solomon Dalum da ana wannan rigima zaka gan shi kai tsaye ko ina yana shiga. To saboda haka irin wannan social media din ta mana amfani sosai a kawo zaman lafiya. Kamar yadda na gaya maka, idan kana zaune kawai a gida sai kaga wani ya ma waya sai ya ce maka an kona coci kaza, sai kaga yara sun tashi. To a wannan lokaci mu kuma abin da muke muna amfani da waya, to da Facebook din yayi karfi sai muka bude wasu shafuka wanda ba ma bada labari sai mun tabbatar. To da zaran abin ya faru sai ya ga samari suna ta budewa suna comment ƙarya ne ƙarya ne. Kamar wata biyu da ya wuce ko wata ɗaya da rabi na samu wayoyi sun fi 20 daga mutanen Gombe wato Taraba wanda suke biyowa ta Filato su je Abuja, domin duk jihohin nan za ka zo sai ka biyo ta Filato
ta
cikin Jos. Sai aka ce ana ta yada dalibai da yawa sun gani da mutane cewa wai hanyar Jos kada mutane su bi saboda ana kashe-kashe. Ni ko a ranar na bar nan Abuja na tsaya ma mota ta lalace na tsaya a Riyom amun wani abu. Da na ji labarin nan sai na bude Facebook dina, na bude wall dina, na yi posting, na yi sharing din abun ko'ina cewa ni da zama daga wurin nake. To kaga wannan ya sa da yawa akwai wani ɗaya daga cikin ɗan social media din wani mutumin Gombe Ibrahim Baba Suleiman har ya ɗauki niyya zai bi wata hanya. Dalilin wannan abun da ya gani a Facebook ya san ni na faɗa kuma ya zo ya wuce har ta cikin wato jihar Filato lami lafiya. To kaga social media anan mu ya mana amfani kuma har gobe yana mana amfani a rayuwarmu ta yau da kullum a addinance. Da sai ka ga mutum ya hatta ganin wata wannan na Ramadan ya rasa yadda zai ji labarai ko ba wuta a unguwarsu ko bai da radio, amma yanzu saboda social media sai ga da azumi ma wahalan dauka ne saboda kana neman labari, amma da zaran ka bude Facebook sai ga an ce an sanar. Duk da cewa abokin magana da ya ce yawanci babu sahihanci a abubuwan da ke faruwa sai mai haka ne, amma kuma akwai mutanen da suke bude wasu irin shafuka wanda za ka ga shafukan nan akwai inganci a cikin su, saboda ko na wata kungiya ta addini ko na wasu ƴan jaridu sukan bude wall wanda ba yanda za a yi su bar labari ma ya shiga, shi yasa suke sa mishi wato makulli kamar yanda kowane group yana da tsarin sa. Wani za ka iya barin shi duk labarin da wani ya ga dama zai hau kai ya yada maka akan wall ɗinka, wani kuma za ka iya kullewa sai admin in labari ma ya shigo sai sun tantance kafin su sake a wannan. To gaskiya mu muna da irin waɗannan kusan guda biyu wanda in dai ka ga labari a ciki to sai an tabbatar da shi ake yada shi, saboda haka wannan na ganin hanyar media ita ma wata hanya ce ta tabbas da cewa akwai ƙarairaki da yawa da ake yadawa wanda kuma hakan yakan kawo tasiri a rashin zaman lafiya ko zaman lafiya.
Salama kan malam ta dawo kwanciyar hankali an samu tudanya da juna ma ya tana zaman lafiya kan babu misali.
Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama raba tsakara zibi. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata, Omoyena Duro Bello da ke Laukaja da kuma Malama Lubna Mukhtar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da farko ga Omoyene Duro Bello tana cewa haɗin kan ƙasa aiki ne na kowa da kowa, ba na gwamnati bane ita kaɗai.
Kowa da kowa Najeriya, wannan ba maganan government kawai ba, mu da kanmu da yaduwa kuma mu canja halinmu mu san cewa dukanmu ko ke Christian ko ke Muslim, don haka mu canja halinmu mu gan cewa kowaye dan Adam Allah ne ya halitta shi kuma abai mu zauna zaman lafiya. Abun da za a yi daga gidanmu ne, mu fara daga gida. Me muke gawa yaranmu a kan addininmu? Ce ni Christian ne, kin ga yaranki a cewa musulmi ke suke yi? Kina ga musu cewa kin ga musulmi kawai suna kashe mutane ne, ko Christian ka ce ga shi ba zai su ga Allah ba sun mutu? Irin wannan abun mu san me za mu ga yaranmu? Kuma government suna so su taimaka a tabbata cewa an fito da sabon tsari. Ya zamanto in akwai makarantar Islamiyya a tabbata cewa akwai Christian teachers a wurin, yara su san cewa banda Islamiyya akwai wani addini daban da Allah ma ya yarda da shi. Kuma ga muna Christian suna da yawa, Muslim suna da yawa, yaranmu ba za su zauna a gidanmu har su yaure ba, ko sun yaure daga Kano zai je Port Harcourt. Daga karami bai san cewa akwai Christian, ya zai yi ya je can? Dan Port Harcourt ma in ya san Christian kawai, in ba gaya mishi daga primary school da nursery cewa ga bai san akwai wani Malam Musa a makarantarsu, a ya san ya je Christian school amma akwai wani Malam Musa? Inda muna so mu gyara mu fara daga yara, mu yanzu ba abun da za ka gaya mu za mu ce mun ji, amma dai mu fara daga yara, mu fara daga gidanmu, mu ba su sabon magana. Da Najeriya haka yake, mu koma inda za ki yi bacci sosai ki ce to ga shi ga yara na Mr. John zan je gona ga yara ka rike mu, Allah zai taimake mu. In gaya miki yanzu ni dai ina Lokoja yanzu, amma na san komi yau sai dai Kano. Ina so in zan yi biki yau, mutane da za su zo bikin daga Kano za su fi ko'ina a garin a Najeriya. Har yanzu mutane na suna wurin kuma musulmi ne yawancinsu.
Malama Lubna Mukhtar Umar ita kuma ta yi nata jawabin ne akan irin 'yan siyasan nan masu hana matasa neman ilimi, sai dai su ba su makamai da kayan sa maye su zuga su su tada rikici.
'Yan siyasa sun daure wa 'yan daba gindi, sun ke su kyala yara su je su karatu, maimakon su taimaka musu su je su yi karatu su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi. Don haka yanzu jama'a suke alfahari da su, duk misalin da aka tashi bayarwa a yabi shugabannin mu na da. Amma shugabannin mu na yanzu abin bakin ciki sai dai ayi alfahari wajen zuga ƴan daba, a ba su makamai, a ba su kayan maye su sha, su zama suna cin karo da juna, suna faɗe-faɗe, ayi wa ƴan mata faɗe, a zo a tare mai hali ba gaira ba dalili a kashe shi a jikkata mutane. Waɗannan musibu su suka haɗa tashin hankali Najeriya ta ƙi zama lafiya, kuma tattalin arzikin ma ya ƙi zama saboda ba kwanciyar hankali, babu lumana, babu adalci. Shugabanni kowa in ya samu kansa kawai yake so, daga shi sai ƴaƴansa, baya kula da cewa wa yake shugabanta, kuma duk wanda yake shugabanci aikinsa ne ya kula da wanda yake shugabanta. Ya ci ya sha, yana da ilimi, ba shi da ilimi, ba shi da lafiya, aikin shugabanni ne su kula da wannan. Kuma matuƙar ƙasa ana so a zauna lafiya, sai an sami zaman lafiya da ƙaruwar arziki, sai ƴan ƙasa sun samu abinci da za su ci, sun samu wadatar wurin kwanciya, sannan sun samu ilimi, kuma ga ƙasar noma kowa ya samu aikin yi. Kuma a da ba a rena sana'o'i, su ƙira, su jima, noma, sassaƙa, irin waɗannan abubuwa da munan arewa muka tashi muka tara ana yi. Mata a gida suna ƴan abubuwa na sana'o'i, su zanen gado, ɗinke-ɗinke, duk ga shi nan ana yi, da nau'o'in abinci na gargajiya duk ana yi. Wannan samar da aikin yi ne a gurin ƴan ƙasa. Amma yanzu yaranmu sun ɓaci, ba sa buƙatar aikin da za su yi da ƙarfin jikinsu, sai dai su ci bilis, ƴancin ba ta alfahari zantal a yadda suke faɗa, sai dai su zo su tarar kawai a ba su. Sana'o'in sun gagara a koya, idan ma kuma waɗanda suka daure suka yi sana'o'in ba su da inda za su kai su fayar. In sun zo sun yi, sai dai a yi ta jirgewa, a yi ta jirgewa, babu wanda zai siya. Saboda haka su ma masu yin sai suka zo suka watsar, abubuwa suka taru suka cakuɗu, zamantakewa ta gida ta ƙiyuwa, wanda da za ka ga a cikin gida akwai mata 40 ana tare, tsuguna da manta, wannan matar wa, wannan matar ƙanne, wancan ƙanan uba, duk ana tare, rumbunsu ɗaya, firminsu ɗaya da za a yi dafa, tukunyarsu ɗaya da za a dafa abinci, kowa ya zo ya ɗauka, ya ci gwargwadon iyawarsa, a zo da safe a haɗa a zauna da zumunci. Mutum ɗaya zai iya wakiltar sauran ƴan uwansa ya ɗauki lamarin ƴaƴansa. Amma wannan duk ta kau, yanzu a ce mutum uba ya mutu, to ƴaƴa fa sun zama kaito, sai dai sun tara gaita a cikin unguwa, babu mai kula da su, sun zama abin kaito. Sai dai ka gansu suna ragaita, su ne ƴan shaye-shaye, su ne ƴan tsince-tsince a nan, suna baban bola. Sai dai in aikin daba ya taso, su je suna ƴan jagaliyar siyasa, ana ɗan ba su abin fashewa. Kuma wannan ba wai a maza kaɗai ba, har a mata. Mata ma sai ki ga yanzu akwai su ƴan jagaliya. To wannan shi ya hana Najeriya zama lafiya. Kuma irin waɗannan shugabanni da muke da su, ayyukan masu unguwa da dagatai da malamai da limamai da irin fada-fada na coci, duk yanzu duk sun matsa, babu ruwansu. Da ba ko in ya zo unguwa kowa sai ya je ya san, ya sanar da hukuma cewar ya zo mai unguwa, ba ko na zuwa unguwarsa to sai ya sani ba zai kwana ba, sai ya sani daga ina ya zo, kuma sai an ba shi masauki. Amma yanzu kare da doki sai ya shigo, yadda ake shigowa ƙasar jami'an tsaro su ma aka zo aka wanke musu baki, kawai shi kenan sai ka ga an shigo. Dan in ba haka ba za ka ga cewa yaya ake shigo da makamai daga waje, a shigo cikin ƙasa a zauna a yi kaka gida, a yi abin da aka ga dama, a yi sharholiya, ba a tagari in shigo har sun koya wa ƴan wanda ta'addanci iri-iri kullum yanzu ƴan Najeriya sun koya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim Ka'almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Karancin lokaci ya hana mu kawo muku takaitattun labaran duniya da watan za a gawarce mu yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da Caleb Getace wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Shadrack ni Halima Jimroke sallama da ku sai gobe da rana da izinin Allah ku huta lafiya.